Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraitan Juma'a 18 ga watan Disamba. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagin
tare da Halima Jumrau.
Abin da ya faru a Nigeria tsakanin sojojin kasar da ƴan Shi'a ya sa dole mutane su zauna su yi nazari, su yi karatun tanitsu, su wa kansu tambaya akan tsarin bin doka da oda a kasar Nigeria.
Tabbas, mai dokar kasa ta ce game da ƴancin yin taron addini, yaushe doka ta ce soja ya sa bindiga ya harbi. Shin abin da ya faru tsakanin ƴan Shi'a da sojojin Nigeria daidai ne? Duka bangarorin biyu sun yi aiki da doka kuma sun bi oda? Za mu tattauna akan wannan tare da barista Sanusi Musa da kuma Dr. Sharif Almuhajir. Haka kuma muna tare da hilan karin magana tare da Malam Aminu Maidawa duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Jamila, yau a jamhuriyar Niger. Yau jamhuriyar Niger ta cika shekaru 57 da zama jamhuriya. Saboda haka yadda na san Niger, 18 December yau matasa duk ana cikin jin daɗi, ana abubuwa. Saboda haka wannan hili na yau da gobe yana taya matasan jamhuriyar Niger murnar wannan rana ta 18 December.
Sosai.
Yawa. To da farko ga Malam Aminu Maidawa da hilin karin magana.
Karin magana.
Dan da zai mutu, laya ba ta yi masa. Muna amfani da wannan karin maganan ne idan abu ya taso wa mutumin da kana ganin an fi karfin ka ko ta ina, to saboda haka kuma baka kai ba za ka ji shawaran na gaba da kai ba, kai kana ganin karanka ya kai tsaye ko za ka iya tunkarar gwamnati. To saboda haka wannan abun da ya faru a Najeriya abu ne da ya faru na nuna rashin biyayya ga gwamnati. Ai, akwai addinai sun kai 300 da wani abu a Najeriya, akwai na gargajiya, akwai wanda ma ba su sallah ba wani abu, amma sun san su ga mutum sun biyo za su wuce hanya, girmama su ma suke su bude hanya su ba su. To a Hausance, idan za a gaya maka magana ka ki bi, malamai su gaya maka ka ki bi, kuma shugabanni ba ka yarda da su ba, sarakuna ma ba su isa ba, to kagar dan da zai mutu laya ba ta yi masa. Kuma duk duniya an san gwamnati kowace iri ce a Najeriya ana tare da ita. An zo an yi dokar nan da ake samun rigima a kan Boko Haram, aka ce a daina hawa babura. Mutane sun yi biyayya, amma mu da muke tare da mutanen a nan Kano ta suka yi dokar ba ta kansu ba ta Allah ba ce. Shin Allah bai nuna muku muhimmancin hanya ba? Allah bai faɗi muhimmancin hanya ba? Masallaci ma ba a yarda a kashe hanya a yi masallacin ba. A tafi a nemi wani, in dai hanya ce ɗan adam zai wuce, Allah ya ce a bar ta ka wuce. Ko zuwa kai kaza jin ba haya ta matse ka, ka je ka tsugunna a hanya ka yi, za ka zama la'iku suna la'antarka. Duk wanda ya zo wucewa in ya gani sai ya la'ance ka. To ashe ku hanya tana da muhimmanci, kuma wani malami ne ba da fatuwar da za a tare wa shugaban hanya. Shi yasa muke amfani da dan da zai mutu laya ba ta yi masa.
Karin magana.
To a gaida Malam Ibrahim Maidawa, kafin mu fara tattaunawa kai tsaye da barista Sanusi Musa da kuma Dr. Sharif, mun dan gutsuro kaɗan daga cikin abin da ya faru tsakanin ƴan Shi'a da sojojin Najeriya a kan hanya. Kafin faruwar kashe-kashen da aka yi, ku sanya kunnuwan basira ku saurara.
Allah
To da fatan kun saurara da kunnuwan basira. Shi ma sarkin Kano mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu ya bugi jaki kuma ya bugi taiki a wani zaman yin addu'o'in roƙon zaman lahiya ga Allah a babban masallacin Juma'a na cikin birni. Shi ma mun dan gutsuro kaɗan kamar haka.
Wannan abin da ya faru duk wanda yake kallon yadda abubuwan da suke tafiya shekara 20-30 baya ya san wata rana za ta faru. Babu wata kungiya ta addini ko ba ta addini ba da za su zama doka a kan kanta shugaba. Idan sun shirya taro sun fito shugaban su sun je wuce hanya kamar shugaban ƙasa. Cire hanya a hana mutane gaba ana su bayan hanyar wuce. Idan ya kira wasu su taka a ƙafa daga Kano zuwa Zaria daga Kaduna zuwa Zaria idan awa 5 za a yi haka mutane za su tsaya. Ko shugaban ƙasa ne ke wucewa a haka. In suna zanga-zanga in gwamna ne ya zo a cire shi. Idan sarki ne ya zo a cire shi. Cutin anewa sarakuna anewa gwamnoni anewa ministoci dama wata rana za a samu wanda ba zai haƙura ba. To wannan shi ne faru. Saboda haka nasiha ba ɗin shi a dukkanin mutane al'umma ya kamata a san abin da ya kamata a guri wanda ke na da'a kada a tsokano abu don ba a san inda zai kare ba. Kuma babu yadda za a yi wata ƙungiya ta mai da kanta hukuma a kan kanta. Wannan shi ne abu. Na biyu da shugabanni na siyasa da hakimai da dagatai da masu unguwanni. Ya kamata dukkaninmu mu shiga makaranta. Ƙasar nan an gina ta kan aƙida ta Ahlus Sunna wal Jama'a. Tun da musulunci ya zo mana da aƙidar Ahlus Sunna ya zo mana. Sarakunanmu ba Dauda Uthmaniya ba tun su Muhammadu Rufa a kan wannan aƙida suke. Ƙasar nan ba ta san aƙidar zagin sahabbai ba. Ƙasar nan ba ta san aƙidar zagin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna kaunar Ahlul Baiti wallahi muna san su. Amma Ahlul Baiti ba su tsaya a kan dangin manzon Allah ba har da matarsa kuma matarsa ma su sun tabbata da nassin Alƙur'ani. Saboda Allah ya ce ya nisa annabiyyi lastunnaka ahadin minan nisa'i littaqaytun فلا تخطئن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نفس القرآن ya shigar da matan manzon Allah cikin Al-Baiti. To amma su ma jami'an tsaro ya kamata a yi musu tajribi sosai. Ubangiji ya ce fa man yaftada alaikum fa'tadu alayhi bi mithli ma ftada alaikum. Wanda ya muku shishige ko ya afka muku afka musu da misali abu da ya afka muku. Babu yadda za a yi mutumin da ya zage ka da baki ka ɗauki bindiga ka harbe shi. Akwai lokacin zagi, akwai lokacin nasiha, akwai lokacin ɗauri, akwai lokacin bulala, akwai lokacin tiyaga, akwai lokacin harba wannan ruwa, akwai lokacin harsashin roba, akwai lokacin harsashin kisa, akwai lokacin bomba. Ba komai bane ake ɗaukar harsashi ake harbi. Saboda haka muna kira ga gwamnati duk da cewa an tunsuro su. Su kirawo da ja hankalin jami'an tsaro a dinga haƙuri kaɗan saboda a taƙaita rashin rayuwa. Shi zubar da jini ko na musulmi ne ko ba na musulmi ba ne a cikin ƙasa ba shi da amfani.
Ku zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kujiya zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
samu a matsala. Babu kyautun da an yi a baya ko mun gani
lallai
mu daina bakin cikin juna Allah ke magani
lallai
mu bajin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya
to masu sauraro yanzu zamu je ga tattaunawar mu kai tsaye da barista Sanusi Musa da kuma Dr. Sharif Almuhajjir akan maganar bin doka da oda a Najeriya. Muna tare da ma Yusuf Aliyu Haranda anan wanda duk zamu tattauna wannan batu tare da shi. To, assalamu alaikum barista, kana jin mu?
Alaikum assalam wa rahmatullahi hajiya, ina jin ki.
Yawwa, to masu saurare kun ji barista Sanusi Musa sai kuma Dr. Sharif. Salamu alaikum Dr. Sharif.
Alaikum assalam hajiya, barka da mu.
To muna muku lale maraba kuma muna godiya sosai da kuka amsa mana wannan gayyata tamu domin mu tattauna mu ƙara ma juna haske mu fahimci abin da ke faruwa. Yawa, to barista bari mu fara da kai tunda magana ce ta bin doka da oda, me zaka ce game da duk waɗannan abubuwa da suka faru?
To, alhamdulillahi kamar yanda kika fara magana ce ta duk abu ya faru ne akan rashin bin doka da oda da yake faruwa kuma da sakaci na gwamnati wajen ita ma yin biris wajen kare dokokin ƙasa. Saboda ina ganin da gwamnati tun asali tana kokarin wajen taka mutane birki na ganin cewa an bi doka da oda, bata bar wasu sun zama shafaffu da mai ba wajen kare doka da oda, wataƙila ba mu kai ga faruwar wannan abu na abin takaici da ya faru ba. Duk da cewa kowa yana da a ƙarƙashin tsarin mulki yana da damar ya yi addininsa yanda yake so ya kuma yaɗa wannan addinin, to amma kuma dole ne ƴan ƙasa kamar inda kai tsari naka na addinin ka ya tsaya inda kake da haƙƙi na addinin ka inda ya tsaya nan wani ya fara. So ni ina ganin kamar inda kika faɗa rashin bin doka ga oda wajen bin addini da kuma su kansu gwamnati rashin bin doka da oda musamman jami'an tsaro shi ya kawo har suka yi abin da ya faru, su wa'ancan mabiya addini shi'a suka yi abin da suka yi, su kuma jami'an gwamnati su ma suka ki bin doka da oda suka yi abin da suka ga dama.
Yawa, shi ma gwamnan jihar Kaduna wato Malam Nasir El-Rufa'i ya yi jawabi inda a cikin ya yi maganganu ya yi bayanai da dama, akwai inda ya ce kowa yana da ƴancin gudanar da addinin shi amma kuma wannan ƴanci bai ba kowane addini ƴancin takurawa wani ba. Kamar me zaka ce? Yawa, me zaka ce? Wata fassara zaka yi game da waɗannan maganganu kamar a dokance?
Shine kamar shi ina ganin sun san shi gwamna ya yi rantsuwa zai kare kundin tsarin mulkin Najeriya. So kuma kamar in kika duba sashi na 38 na tsarin mulkin Najeriya, shine ya ba dama kowane ɗan Najeriya ya yi addinin da ya ga dama. Kuma bayan ma wannan damar da ya ba shi na addinin da ya ga dama, ya ba shi damar cewa ya yaɗa wannan addinin da ya ga dama, ya kokarin kiran mutane zuwa cikin addini. Amma kamar yanda kika faɗa, misali kamar shi abin da gwamna yake faɗa, idan kika koma ƙarƙashin sashi na 35 na kundin tsarin mulkin Najeriya, shi kuma ya tabbatar wa kowane ɗan Najeriya ai haƙƙinsa na ya yi yawo yanda yake so ba tare da an tsangwama mishi ba wajen tsare shi ko wani abu. To kin ga kamar su mabiya addinin shi'a suna da damar tabbas addininsu su kuma yaɗa wannan addini yanda suka ga dama, idan su kira mutane zuwa cikinsa. To amma a ƙoƙarin yin haka bai dace su yi ƙoƙarin tsare hanyar da mutane za su wuce ba, wataƙila saboda abubuwa da suke faruwa na rashin tsaro a ƙasa. Da sun tarar da jami'an tsaro, ina ga wajen su zo su ba su tsaro, wata inda jami'an tsaro ne suka tsare hanya, kin ga za su sanar da mutane kuma za su ba su wata alternative hanya da ya dace su bi saboda su gama taron su cikin jin daɗi. To ina ga shi gwamna san ne kalli abin, shi isa ya su ma ya ba su laifi kamar yadda sarki ya ba su laifi, ya kuma kokarin cewa hakan shine ya jawo dukkan abin da ya faru. To kawai dai abin da ne mamaki shine shi gwamnatin da gaba daya ya zama ya fitura su mabiya shi a laifi ba tare da duba cewa su ma jami'an tsaro sun yi abin da ya wuce gona da iri ba.
Kaman me kake nihi sun wuce gona da iri, me kake nihi?
Abin sun wuce gona da iri, kun san su jami'an tsaro suna da rules of engagement dinsu na yanda ya dace su tafi da aikinsu. Kuma Nigeria tana cikin ƙasa ce wacce ta yi sake wasu yarjejeniyoyi na duniya wajen yanda za a yi amfani da makamai wajen kawo ƙarshen wani crime. Misali akwai wannan da ta yi signing na United Nations wanda ake ce mishi Prevention of Crime and Treatment of Offenders in Havana, Cuba kenan. I think a shekarar 1990 wanda shi ne faɗi basic principles na use of firearms da law enforcement officials ya dace su yi wajen kawo ƙarshen irin abubuwa irin wannan. To a cikin wannan dokar sun ga bai dace a ce ku zo ku tarar da civilians armed, particularly da suka je gidan mutumin nan da jajjara su yi amfani da makamai na siringar harbin jama'a suna kashe mutane ana zubar da jinin mutane ba. Da za su iya yin amfani da misali makamai wanda ko na roba harsashin roba ko wani abu dai da zai zama cewa an takaita rasuwar mutane saboda shi zubar da jinin jama'a ko mawane iri ne abu ne wanda indiya saba wa haƙƙin doka tun da a ƙarƙashin sashi na 33 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tabbatar wa da kowane ɗan Najeriya haƙƙi na ya zama yana an tsare masa ransa. Da kuma ya ce kurin abin ta yadda za a ɗauki ransa sai dai in ya saba wa wata doka, kuma in ya saba dokar nan ba wai haka kawai jami'an tsaro za a kashe shi ba, a'a za su iya amfani da force wajen kare kansu. To amma kuma ba gwamnati kurin kotu ce za ta yanke wa mutum hukunci har a ɗauki ransa, amma gaskiya yadda suka yi ya saba wa dukkan wani abu na hankali da za a kula da shi. Kuma dole ne mutane masu tunani su ji tsoro, wato abin tsoron shi ne wannan abin da ya faru ba wai da 'yan shi'a ba, zai iya faruwa ga kowane mutum in dai za a ce jami'an tsaro kurin a kowane irin provocation za su yi amfani da maximum force wajen tursasa a 'yan ƙasa. Wannan ba abu ne da ya dace da tsarin demokaradiyya.
Yawa, Dr. Sharif, za mu zo gare ka minti ɗaya, amma barista, idan muka duba shi babban hafsoshin Najeriya kamar ya nuna kamar magana ce ta tsaron ƙasa, kuma idan muka duba Najeriya tana cikin wani hali na wannan al'amari na da ke faruwa da 'yan Boko Haram. Yawa, to me zaka ce game da shi wannan babban hafsu maganar da ya ta cewa kamar sun karya, kamar dai wani abu ne mai alaƙa da tsaron ƙasa?
To ai shi ne kun san actually ban ji shi maganar ta ba, amma dai duk maganganun da na ga suna yi maganar tsaron ƙasa shi ne har yanzu ake wannan magana da suka je suke amfani da wannan makamai da ƙarfi sosai yadda suke harbe-harbe har yau fa ba a nuna mana cewa an kama makami guda ɗaya a waɗannan guraren da aka je ba. To kin ga ku koma wani irin tsaron ƙasa ne da a ce in dai sun yi amfani da makamai daga kowane ɓangare ya dace a ce jami'an tsaro yadda suka nuna mana inda aka tsare su a hanya sai su nuna mana irin makaman da su kuma 'yan wancan ɓangaren suke amfani da shi. To shi ne za mu jama'a sai su gane cewa lallai akwai magana da ta kawo kowane ɓangare ya yi amfani da makamai. Kamar yadda suka yi maganar Boko Haram, shi ita kanta Boko Haram ɗin da an ba a hankali ba domin irin wannan amfani da maximum force a gurin da bai dace ba, ai wata inda ba mu kai haka ba, tunda kowa ya san an kashe shugabanninsu ne ta hanyar da ba ta dace da doka ba, shi ne ya kawo da zai cewa har muka zo muka samu kanmu a cikin wannan tsaro. Magana dai ita ce su yi magana ta tsaro ba wai latisi ne da jami'an tsaro kawai su kashe wanda suka ga dama a yanda suke so ba. Gaskiya wannan ni a nawa tunanin da ya dace da doka ta mutum Najeriya da ta ƙasa da ƙasa ba da kuma hankali ma.
Yawwa, to mun gode sosai barista Sanusi Musa, yanzu haka muna Dr. Sharif Almuhajir, masana addinin Islama. Kuma masu saurare, muna sanar da ku cewa mun gayyato wani daga ɓangaren 'yan shi'a domin shi ma da ya zo nan mu tattauna da shi, amma da sahen nan ya sanar da mu cewa mu mashi haƙuri saboda halin da ake ciki sai an ba su izini su yi magana, to bai samu dai wannan izinin magana ba. Saboda haka Dr. Sharif, me za ka ce game da duka wannan abubuwa da suka faru?
To, a'udhu billahi minash-shaytani ar-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Wannan abin da ya faru shi ne mushe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A kullum rayuwa ba za ta tabbata ba sai an samu zaman lafiya. Amma kamar yadda barista Sunusi Musa ya yi bayani, ya kalli abin ta bangaren doka da shari'a ta ƙasa. Ni kuma zan so in yi bayani akan abin da ya shafi addini, tunda da mu da ƴan Shi'a dukkanmu muna ikirarin addinin Musulunci. Farko dai addininmu ya yi mana gargaɗi da nasiha ta yadda za mu yi dukkan ayyukanmu a doron ƙasa, yadda za mu zamanto masu saurarawa mutane kuma masu haƙuri. Allah ta'ala yana cewa wa ibadur rahmanul ladina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Bayan Allah sune mutanen da suke tafiya a doron ƙasa, wato cikin tsanaki da nutsuwa da kaskantar kai. Sannan kuma ko da jahilai ko kuma mutanen da suka saba da su sun musu wani zance wanda bai dace, su sai su maida musu da amintaccen zance. To mu dauka ƴan uwa wanda suka ce wani wani da aka ke korafin alince su, kuma gaskiya ne mun gani an kashe su ba tare da ya zamto maybe za mu ce sun zo fagen yaki da makamai irin na sojoji ba. Mu dauka cewa waɗannan mutanen sun zo ne sun tsokane su ne. To umarnin da aka yi wa cikin Qur'ani shine su maida musu da aminci. Amma zahiri bidiyon da muka gani shine waɗannan mutanen su ne suke ce musu ku yi haƙuri, za mu wuce, ba za mu taɓa kuma mu wuce ne al'amuranmu. Su kuma suna cewa ba za su yi haƙuri ba. To kaga ni sai in ga kaman a kan hasken wannan ayar, sai in ga kaman an jirkita ayar daga wannan wajen zuwa wani waje daban. Kuma wannan abin sai na ga kamar ba daidai ba ne. Na so a ce tunda suna da shugabanni, kuma shugabanninsu nan ana jinjina musu cewa masu son zaman lafiya ne, kamar yadda su ma suke ikirari, kamar yadda suke a cikin wani audio da waninsu ya tabbatar a gaban sarki yake cewa su masu son zaman lafiya ne. To na so a ce kuma tunda makarantar Qur'ani ne, a ce sun karanta ayar Allah da take ba da bayanin Bilqis. Bilqis matar Annabi Sulaiman, wadda a lokacin da Annabi Sulaiman ya tura mata tsuntsu, ya tura da wasiƙa tsuntsu ya jefa mata wasiƙa, bata ga soja bata ga komai ba, Annabi Sulaiman ya aika mata innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimi. Wannan shine sakon kawai daga Sulaiman ne, wannan sakon yake kuma a cikin shi da sunan Allah da rahama mai rahama mai jin kai. Sannan kuma ina son karku mun girman kai, kuma ku taso daga garinku ku zo gina kuna musulmai. A lokacin nan da wannan Bilqis duka tana ka bata musulunta ba a lokacin, sai ta tambayi sojojinta, ku sojoji ne, ku ba ni shawara me zan yi? Sai suka ce mata, mu muna da karfi, muna da iko, za mu yi yakin kowace al'umma, zaka ba za ki ji ba, kuma ke amma ki umarci mu duk abin da kika zani. Su ba sai da su ba. Sai ta ce musu, a innal muluka, ku sani cewa su masu mulki idan suka shiga gari, idza dakhalu qaryatan afsadu rasi barna a cikin wannan gari, wa ja'alu a'izzata ahliha adilla, kuma za su maida masu karfi masu mulki su maida su kaskantattu. Wa kadhalika yaf'alun, kuma ba yanzu ba kawai, har nan gaba ma haka za su. Wannan yana nufin cewa idan sojoji guda biyu don saboda duk da shi ba su ko makamai ba, akwai sanduna da adina hannu kuma makami ne, idan suka haɗu idan sai fi karfin daya, to ɗaya sai kantar da ɗayan kuma zai yi barna a doron ƙasa. Ni a gani na shi ne abin da sojojin Najeriya suka yi, gaskiya kisar a barna ne a doron ƙasa, saboda ba a kashe mutum ba da haƙƙi ba a dokar addinin Musulunci. To amma ya zama yaƙi ne tsakanin mutum biyu, da a ce ƴan Shi'a sun samu dama su rafiya sojojin is something abin da waɗannan masu kai. Sakamakon haka wannan ayar kawo ta a tsarinsu ba, kawo ta a tunaninsu ba, kuma a Musulunci shi ya karantar da musulmi ya koma ga Qur'ani. Afala ya tadabbaruna al-Qur'an, su koma ga Qur'ani a yi tasirin abin da yake ciki, za a samu bayanai, za a samu ansoshi na abubuwa da dama. Sakamakon haka nake so in ƙara jin hankali doka kamar yadda sarki mai martaba sarkin kamar da bayanai Allah mishi albarka ba Allah nan malami ne kuma sarki ne yayi bayanai masu gamsarwa cewa wani mutumin da ya tsaya ya zai karya doka to doka ta za ta iya zuwa kuma ta mishi fadiwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ya nuna mana cewa dole mu yi hakuri da junanmu kuma kurti da kai uwa a duniya sakamakon haka shine za a iya kwadaitar uwa da addininmu kuma a shiga cikin sa saboda haka wannan fahimta ta ita ce wannan abin da ya faru akwai rashin nazari daga wannan bangare na farko na uwa shi'a sannan kuma akwai wuce gora da iri daga wajen sojoji amma fa al-badi'u azlam yaji annabi yace wanda ya fara yin laifi ya kirkiro da laifi shine yafi cutarwa saboda haka wannan fara laifin nan gaskiya akwai kurkuku a ciki wannan nazari nake
da mun so a ce akwai dan shi'a anan saboda muna da tambayoyi da yawa misali kamar akwai jikakka tsakanin yan shi'a da huda musamman sojojin Najeriya mun so da mu yi wannan tambaya ga dan shi'a sai ya amsa mana to amma ban san ko
abin da ke faruwa
muna ji
jikakka tsakanin shi'a ba wai da sojojin Najeriya ba muna tsammanin cewa sojojin Najeriya za su kulluci da kungiya in dai ba kamar su Boko Haram da suke yake su ba shi kulluci wata kungiya ta ajiye a zuciya ta za mu je mu hallaka wannan kungiya a'a shi soja ba na tsammanin wannan shirin kira ne shi ina tsammanin na fi kyauta tabbatan cewa shi soja kowane ne shi kowaye ya tsaya masa zai iya kuma su gaskiya yan shi'a kamar yadda sarki gwamnan Kaduna ya yi bayani sun kasance gaskiya sun fara wajen tare hanya wannan gaskiya su da kansu sun tabbatar kuma sun sani ko ba su kaɗai suke yi ba sauran aƙidu na addini a Najeriya wannan abu ne wanda ya kamata a kalle shi sosai sosai aƙidu da dama tun cikin haƙƙin ɗan adam ba komai ba musamman idan su gabatar da addinin su za ka ga wasu suna a wa'azin sati-sati a anguwa-anguwa ko kuma wata-wata sai su je su kunna na sika su toshe wa mutane su ne duk ba za a wannan ba wasu kuma su je wajen taron wani abin su haka dai wasu haka dai duk a kan hanya wannan kan gaskiya za a iya kawo hayaniya da tarzoma a tsakanin mutane ga wanda yake ganin shi an cutar da shi ko da a ce dan addini ne
yawa to muna godiya sosai barista Sunusi Musa da Dr. Sharif Almuhajir mun gode sosai da kuka taimaka mana da waɗannan bayanai baki ɗaya da iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Yusuf Aliyu Harande
da Jamila Kabiru Fage
da Jude Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Vasco Nice Halima Jumro ke sallama da ku da fatan Allah Ubangiji ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a duk inda muke. Wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dukkan su ta share ba yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba ina ba waka yau ban manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba kana ta kiran ku a yau ba ta daina ba yau da gobe muryar Amurka na kiran ku ta sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Amurka yau mai yau da ce da garkuwar mu da yanzu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.